Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 17:25:49. A jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Numad FM da Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da hantsi. Ranar yau Laraba 27/11/2019. Da Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin ci gaba da jin ragamar shirin. Bayan labaran duniya, kamar yadda kuka ji a cikin shirinmu na safi, za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da Alheri Grace Abdu ta yi da wani masanin harkokin siyasar nahiyar kasashen Afirka, wato Professor Bube na Maiwa, dangane da tsokacin da gwamnatin Najeriya ta yi a kan jamhuriyar Benin da Niger na ba sa taɓukawa a kan magance matsalolin da suka kai garfe bakin iyakar ƙasar tun farko. Sannan muna tafe da shirin ciki da gaskiya na Sarfilu Hashim Gumel. Har ila yau muna tafe da sharhin jaridun Kamaru, sai saƙonnin da ku bar mana a kan na'urar tarho. Amma duk kafin waɗannan, sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. Kwamitin Shari'a a Majalisar Wakilan Amurka ya gayyaci shugaba Donald Trump ya bayyana a zamansa na farko a mako mai zuwa domin sauraren binciken tsige shi. Kwamitin tattara bayanan sirri ya kammala aikinsa a wannan binciken a makon da ya gabata, kuma zai miƙa rahotonsa ga Kwamitin Shari'ar wanda zai zamansa na farko a ranar Laraba 4 ga watan Disamba. Kwamitin Shari'ar da zai duba batutuwa da ya kira yuwar tsige shugaban kasar a hukumance. Dokoki dai sun ce za a baiwa Trump da lauyansa dama su yi wa mambobin kwamitin tambayoyi da ya kunshi masana doka da ba a bayyana sunansu ba, waɗanda za su ba da shaida a gaban kwamitin. Shugaban kwamitin Shari'ar Gerard Nadler ya aike da wata wasiƙa zuwa fadar White House yana gayyatar Trump, yana mai cewa ba daidai bane amma kuma alfarma ce. Wata gagarumin girgizan ƙasa ta afka wa ƙasar Albania a cikin sama da shekaru 30 ya kunta kuma kashe akalla mutane 23 kana ta jikata wasu ɗaruruwa a cewar jami'ai. Ma'aikatan ceto suna ci gaba da aikin nema da ceton mutane da ke cikin buraguzai, yayin da al'umman ƙasar ke bacci a cikin tanti wadda aka shirya wa mutane da suka kubuta. Binciken da ma'aikatan nazarin yanayin ƙasa ta Amurka ta gudanar na cewa girgizan ƙasar ta yi ƙarfin maki 6.4 da kuma nisan kilomita 30 arewa maso yammacin babban birnin ƙasar Tirani. Sa'o'i 3 bayan girgizan farko, wata girgiza mai ƙarfin maki 5 ta afka wa tekun Adriatic. Prime Minister ƙasar Edi Rama ya ayyana yau Laraba ranar makokin ƙasa. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce sama da kashi ɗaya cikin uku na jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya masu yaƙi da cutar Ebola a birnin Beni da ke gabashin Demokuraɗiyyar Jamhuriyar Congo ne aka sake musu wuri sakamakon rashin tsaro a wurin, yayin da wasu kuma suke ci gaba da zama domin taimakawa a yaƙi da ake yi da cutar mafi haɗari da ya ɓarke. A wani taron manema labarai a Geneva a jiya Talata, hukumar lafiya ta WHO ta ce yawaitan tashin hankali a Benin ya tilasta wasu ma'aikata komawa birnin Goma ta Kudu. Hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ma'aikata 71 da ake tsananin buƙatar taimakon su suna ci gaba da zama domin yaƙi da ɓarkewar cutar a ƙasar Congo, wanda cutar ta riga ta halaka mutane 2,200. Mai magana da yawun WHO Christian Lindmeier ya faɗa wa manema labarai cewa tashin hankalin na kawo tsaiko ga ayyukan da suke yi na dakile barkewar cutar tun cikin wadda ta barke tun cikin watan Agustan shekarar 2018. Ya ce suna so a maido da doka da oda su ci gaba da muhimman ayyuka da suke yi, musamman ma'aikatansu na 'yan asalin Congo kenan wadda suke aiki gadan-gadan tare da likitoci da ma'aikatan jinya da masu binne waɗanda suka mutu. Ya ce wani abu ne mai muhimmanci da ya kamata su ci gaba da aikinsu na wato yaƙi da wannan cutar. Daga ƙarshen shugaban yankin Hong Kong Carrie Lam ta ce sakamakon zaben ƙananan hukumomi na jiya Talata da 'yan adawa suka samu gagarumin nasara da lashe kusan kashi 90 cikin 100 na kujerun ƙananan hukumomi. Hakan na nufin ba a jin daɗin gwamnatinta da kuma matakan da take ɗauka akan masu rajin kafa demokradiyya.
Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a cikin shirinmu na safe, gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce kama kayayyaki da jami'an tsaro suka yi a iyakokin kasar ya nuna cewa jamhuriyar kasashen Benin da Niger ba sa tabukawa don magance matsalolin da suka kai ga rufe bakin iyakar kasar tun farko. Inda abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu ta tattauna da wani masanin harkokin siyasar nahiyar kasashen Afrika, wato Professor Bube na Maiwa. Ga ci gaban tattaunawar.
Ba ta yiwuwa a ce an kaɗe hulɗa kwata-kwata ta fannin kasuwanci ko kuma ta fannin zirganiya tsakanin Najeriya da sauran ƙasashen. Ko da ina jin kamar akwai 'yan Najeriya masu faɗin ko yawan al'ummar Najeriya ta isa duk abin da sun kera a cikin gida su sayar a cikin gida. To wannan ba yi ba ne. Ƙasa ba ta zama ita kaɗai dunƙule a cikin kanta, dole sai ta buɗe saboda duk yadda aka yi abin da ita Najeriya ke za ta ƙerawa ko kuma za ta nomawa ko abin da za ta kiyo, wato dole in yayi yawa sai ta nemi ƙasashen waje. Su kuma sauran ƙasashen dole sai sun buƙaci Najeriya, ita kuma Najeriya tana buƙatar wani abu hoto mata daga kasashen nan da ke kewaye da ita. Kamar alal misali, yau idan aka ɗauki ta fannin kamar abin da ya shafi duk amfani na kiyo, nama ne da sauransu, jamhuriyar Niger gaskiya tana ba da ƙoƙarinta zuwa ga Najeriya saboda an san can kudancin Najeriya ba su da kamar dabbobi kamar yadda ita ƙasar Niger kin take da su. Bugu da ƙari dai, ban ga wai cewa ka ci hulɗa tsakanin Najeriya da waɗannan ƙasashen ba saboda ɗan wannan hargitsin da ya zo ya faru. Kada ku manta, shi rufe boda ba yanzu ba ne Najeriya ta fara yin shi. An san a zamanin Shagari an taɓa yi, a zamanin Buhari na farko an taɓa yi. Kuma ba Najeriya kaɗai take haka ba, idan ya zamanto kamar ta shiga cikin wani hali kuma tana so ta ciwo kan matsalar. Ƙasashe da yawa sun taɓa yi, Ghana sun taɓa yi har ana cewa koran Ghana. Ƙasashe da yawa sun taɓa yin haka nan, idan ya zamanto kamar suka ga wata matsala ta taso a cikin gida, to sai su rufe ƙofa har zamanin da suka je suka shirya a cikin gidan sai su buɗe ƙofa kowa ya wadata.
To akwai waɗanda suke cewa sai ka ce tarihi ne yake ƙara maimaita kansa lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi mulkin Najeriya ɗan gajeren lokacin nan ƙarƙashin mulkin soja, ya ɗauki wannan matakin na ta saƙiyar baƙi ma da suke zaune a Najeriya ba batun ma rufe boda ba.
Shi ne na kwatanta can baya, wato ba yanzu ba ne aka fara yin shi. Wato kamar mutane suna nufin tun da ya yi wance ne ya kenan dole ne tun da shi kin ne hawa ya sake wannan. Ina da tunawa mutane da cewa a wannan zamanin an zargi dai shugaba Buhari ne da cewa shi ya ɗauki wannan mataki, amma idan aka je aka tsaya aka yi dogon nazari sai a tarda cewa da muƙaddishin shi ne tun da idea bon shi ne ya ɗauki wannan matakin a wancan zamanin lokacin ikon soja na Buhari. To yanzu ikon soja da wannan kin ba ɗaya ba ne. Yanzu duk abin da gwamnatin Buhari za shi dole ilatila sai ya biya ta majalisar dokoki kuma sai ya nemi ta hanyar diplomasiya ta cewa da a san yadda za a yi. To aka ce gidan jiya noman goje shi ne mutane suke tsammani, to amma wannan ta wannan karon akan gaskiya abin ya zo musu ne dole ila tilas. Wancan na farko kuma da ya yi, wato abu ne ya zamanto Najeriya ta zamanto ƙasa kowa shigowa yake. Alal misali Grace Alheri, a zamanin nan ƙasar Najeriya kaɗai ce cikin duniyan nan za ka samu ka shiga cikin ta ba kana kaya da wata takarda ba ko guda. Sai ka zo ka shiga ka je ka zauna cikin ƙasar Najeriya hakkalin ka zaƙewa kana yin abin da ma ɗan Najeriya ba ya yi cikin gida. Yawancin duka abin da ake cewa 'yan Najeriya suna yi ta aikin ashiya da sauransu, idan aka je aka tsaya aka diba da kyau sai a ga ba 'yan Najeriya ba ne suke wannan aiki, amma 'yan kasashen waje da azzamnakin Najeriya su ne suke irin wannan ayyuka. A ɗauka 'yan Kamaru ne, 'yan Chad ne, 'yan Niger ne, 'yan Benin ne, yawancin su duka su ne ke irin wannan aikin, sai ana zargin 'yan Najeriya da shi. Allah na tuba, ban je ba na yi dogon nazari bisa ga wannan abun, amma ga irin abun da yake zo mana, labari wanda yake zo mana ba su ba ne suke haka. To a zamanin nan kowa sai shiga Najeriya, shi ya zo shi ya ce ya zo ya yi kokowa a zamanin nan da 'yan discipline, wato da rashin da'a, to ba dole ba ya tarare ta kwana, sai ya tatse ya gani in 'yan Najeriya suka yi saura, sa'an nan daga baya a buɗe. Ina ganin cewa kowace ƙasa tana da hanya da 'yanci ta yi irin haka nan, muddin tana son ta kawo kamar gyaran huska a cikin gida.
Profesa Bube na Maiwa kenan a tattaunawar su da Alheri Grace Abdu. Kafin mu ci gaba, ku shakata da wannan. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana ci a ƙarfe 2:11 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A ci gaba da bin diddigin korafin da wata budurwa ko matashiya ta kawo mana na zargin wani lauya na babbar kotun jihar Sokoto da sha'awar nuna aurenta, amma daga bisani sai ciki ya shiga, wanda hakan ya sa shi lauyan ta tsaddaka wata hulɗa da matashiyar, ya bar ta da wahalhalun kula da abin da yake cikinta har ta kai ga an samu ɗa namiji. Ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Suna na Sarfil Hashin Gumel. A makon da ya gabata ne muka kammala sauraron labarin Fatima Nuhu wanda ke zauna a unguwar Durmi a Abuja, kan halin da ta shiga sanadiyar juna biyu da ta samu daga wani lauya mai suna Barista Lema S. Wali. Kamar yadda na bayyana a makon da ya gabata, Fatima ta ziyarci ofishin muryar Amurka ne tare da babban wanta, wanda shi ne ya ɗauki ɗawaniyarta lokacin da ta tsinci kanta cikin wannan hali. Shi ma mun tattauna da shi kamar haka.
Nana Al-Hassan Hussein ne ya yanta ne. Kanwata ce ta dankanta ka wajen mahaifiyata da mahaifiyarta. Ni mahaifina ba Kano ne. To amma ni lokacin da dukkan abubuwan suke faruwa da ita ma ni ba na gari ma. Ba na Lagos, ba na Kutano. Na harkokin neman abinci na. To da wani abin ya faru da sun zo ta faɗa mun ce to ya aka yi. Kai da aka yi ciki ma bacin ma ka tara su. Ba ta faɗa mun komai ba. Sai bacin ma na tafi. Amma ta kusan haihuwa sai ka ji labarin. Ba ki da hankali ne? Ya irin wani abu na jiki wajen gama ba. To ki gama a duniya na waɗan wanki zai yi miki wani abu a kai in ba ni in ba. To yanzu gashi ciki ya kusan kai wata tara. Ba abin za a yi. Sai dai mu haƙuri, Allah sauke lafiya. Akan Allah dai kawo lokaci dai naƙuda ta zo ta dinga yi. Ina gari, ba na gari, aka turo aka faɗa min na hawo jirgi na zo nan garin. Muka zauna aka dinga up and down. Allah ta dai ba ma ƙasa ba ma sama. Allah ta dai ta sauka lafiya. An kashe kuɗi da yawa an sha wahala. To me za a yi a lokacin aka dai kokari aka dai hada kai sunan yaro ta ce sun afsa danta Saifullahi. Ce to danki ne ba mu da iko mu ce a aka sa yaro suna Saifullahi. Tun a lokacin dai muna nan sai nace to wannan ba Allah gode a neme shi a yi magana da shi. Tun a lokacin abu na danye aka neme shi aka yi magana da shi.
Kun yi masa yanka yaron ko haka kawai aka yi
shi yanka? A yi an yi mai suna mai yanka masallaci aka muna kai yanka rago. Na ajin an sai rago nan lokacin manara 30,000 ne ko 2,000 ne sai rago nan aka yanka rago nan. So
ki ka tsaya matsayin kai ne kamar kai ne babansa tunda in kai masallaci za a ce dan waye ne.
Nace kanwata ce ta haihu amma mijinta baya nan, ga sakon da ya turo a suna aka sai yaro suna masallaci.
Ki ka sake sunan ka ce mijinta?
To shikenan sake sunan ce mijinta. To ana gani ma dai yau ne gobe ne yau ne gobe ne har ne ma zo ne aure ma dan a lokacin ma ne ban ma da mata. Abun nauyin gaskiya ya yawa. Na tabu kira mutumin nan akan waya mun yi magana da shi, ce mun yau zai zo gobe zai zo ya ki zuwa. na ce ki bari mu je mu same shi. Hadita kai ta kawo yau ga mu a wurin ku. Ita kuma ba ta kawo ni ba ma san ma ta zo ma nan ba. Dan ni shiri na na dan samu na dan kintsa na dan samu ɗan kudi a jikina so nake dauke ta a mota mu tafi Sokoton. Mu je can mu je mu samu kuma mu ga ya musu a nemo shi tunda a nan garin yake an ma za mu kwana a bakin titi ne sai dai mun kai karar shi a lokacin. To sai karab ina can wani aiki ina dan nema wa za mu ce tike ce mu ai hita bugu mun waya wa zo gatar anan yanda ce to shi kenan mura zo shi ne ga abin da yake faruwa kaje
lokacin da kike magana da shi ta waya ya amince cewa dan nan nasa ne shi sai
lokacin da kike magana shi ta waya na farko bai yi mun gaddama ba akan ya zo a san me ya za a yi akan maganar yaro sai yake ce mun zai zo to tunda ya amince mun zai zo a bai gaddama ba kenan inda ya ce a ba zai zo ba shi bai masa maganar yaro ba ko bai santa ba shi ne to amma daga can baya yau gobe ina yawan damun sa kan waya sai ce mun kai malam ranga ma gaskiya wani ban fasin yaren nan ba ban taba ganinta ba ko shi a Facebook ya santa ta ce ya bata kuɗi nace ha kurin kai zaka wanda mutun zai ce ka bashi kuɗi a Facebook ka dauki kuɗi ka bashi wa irin magana ce wannan da Allah ka yakuri in ka san ba za ka zo ba mai magana nan cikin sirri to ka san cewa ni fa fitaran zan neme ka ko ba yanzu ba kaje da muke da shi kenan tun a lokacin ne ma sai blocking din layi na to ni ina da layi guda biyu akwai ɗayan nake amfani da shi sosai ɗayan da bana amfani da shi sai nake kira shi da shi last kenan ƙarshe kenan na kira shi da wani layi ya ɗauka sai na ce mai ni ne yayan wannan yarin nan Fatima mahaifiyar Saifullahi ɗanka sai kace kashe waya shi kenan ƙarin magana ba.
Yanzu ne tunani kuke yi wanda kuke son ɗauka banda wannan tattaunawa.
Bacin wannan tattaunawa ni abin da nake bukata ya yi haƙuri ya zo ya anshi ɗansa.
Da dama ransa ya ɓaci ne da kike cewa ya yi haƙuri?
To, dole ce ya yi haƙuri mutum da mutumin da yake guje-guje ke ci lokacin da ya yi abin da ya yi bai so ‘yan uwansa sani da dangin shi bai sa abin lafiya ba. In yi tsoron ‘yan uwansa bai ji tsoron Allah ba ya aikata abin da ya aikata. Ai, bai kamata ya kawo mawa wani damuwa wai akan wansa bai so sani ba ko bata suna ko bata sunan zara'a abin da ya riga ya faru inda ya faru bai akwai gyara to ya riga ya faru mu mun dauka to shi ma dole shi ma dauka bangaren shi ba zai bata da wahala ba akwai lokacin da yake ce min wai shi lawyer ne ba nace to an kai lawyer ne ai ba Allah bane kai ba wanda ya fi karfi kai shi kara a duniyar nan a Najeriya in kai lawyer ne kai ba wani ba magana wacce kace kai lawyer bane
wato ma na yarda shi lawyer ne sai a ji tsoron sa kenan
ina threatening ina shi lawyer ne to ya so ke ni tsoron shi ce to in ma kai shugaban kasa akwai in kai lafi irin wannan ko ne bai kai wannan ba mutum ya so kai kara zai ka kara balle kai ba kuwa bane lawyer ne ba sai an kama kara tukun zaka tsaya kai ta in ba ka maka baka da abin zaka yi ko sai ka shawaya tun a lokacin ba ne bai kara magana bane inna ma ne mishi awayan samu shi yana fitar ka harka sanewa.
To bayan zantawa da Fatima da yayanta Alhassan, ba mu yi ƙasa a gwiwa ba domin Nasiru ya ɗauki waya daga ofishin muryar Amurka ya kira Barista Wali S. Lema.
Assalamu alaikum Barista, kana lafiya?
Alaikum assalamu wa rahmatullah, barka da.
Yawwa, madalla.
Alhamdulillah.
Lafiya lau, alhamdulillah.
Masha Allah.
Barista Lema ku? Lema ya zo Wali.
Exactly.
Nasiru Adamu El Hikaya ne.
Okay.
Wato Barista, ba tun yau ya kamata na guguma ba ma na jira ne sai na samu lokaci. Akwai maganin da nake son mu yi. Wacce kuma ina son ka yi bayanin na abubuwan da ka sani. Ya shafi wata yarinya nan Abuja mai suna Fatima. Yawwa, to ta zo ta same mu ta yi bayanai cewa kai mutuminta ne kuma har kana da ɗa tare da ita mai suna Saifullahi.
Okay.
Wani ina jin wata kila ko yayanta ne buga ma waya ko?
Wani abin sufi akwai da somebody from Bauchi ya ci kogi akwai wata mata masu ta shi kogi idan kwanan ba akwai wani a kan shi zan ba zane kamar na yi wuri ne? Da ya ci da kira na zai yi magana. Na kai zai akwai su bi cewa ni ba su wani mutariya. Now I know we are friends on Facebook. But someone I have never met except on social media. I just don't know why people are trying to create a scene out of them. Because I don't know, I even thought it has to do with appointing the Neki Nima Abuja, my SPT High Court. You know, somebody wishes to bring it an issue that may prevent my appointment. I told him the plain truth. about this matter.
Barista Lima, ka dauki wannan abun ne kamar wasu ne suke nema su bata ma suna?
That's just the way.
Kai shi yasa nace ya kamata na muyi magana da kai. Wato ita timan nan ko Fatiman nan abinda take faɗa da har ka taɓa tura mata naira 20,000 farko-farkon samun haihuwar wannan yaron da take faɗa.
It may be right, but it could be like I do to many of my friends. That when I saw that Kamani was recent, I ceased. Then when this issue came up, I altogether stopped talking to her. And I blocked all her numbers.
Okay, ka rufe lambobinta gaba daya zo da kattana ma magana. Don ita abinda ta faɗa tana son wannan yaron ne wai yaron ka ne wai yayi kama da kai don haka tana son ka karbe shi.
Allah ya saki. Eh, yaron kama da ni?
Yaron yayi kama da kai kamar an tsaga karata ce har ɗabi'un kuma iri ɗaya ne.
So like I told everybody who has told me about this, this is my position about it. Except on social media. So but people have a way of extracting money from people and da ce na san yanda ma zai iya samuwa I would have taken action against her. But I dismissed it that, as a sort of crank the yake cewa abin crank issue haka. But if this issue persists then I will.
Barista ka koma zai turanci kake ta yi kuma kana zo ko kamar na Hausa kawai ya fi ai.
Bukasan turancin ne ya zauna haka a bakin mutane. Wasu kalmomin ba za ka iya sai ka manta da Bahaushe kake.
Ne, haka ne. Wato ita dai kawai abinda ta faɗa yaron dai kawai take son ka karba
ka yi ta wajenka. Ai, akwai kotu ai. Akwai shari'a ta musulunci akwai common law. She can take an action if she wishes. Then sai kotu ta take in position.
Barin Salima dai wannan kawai matsayarka kenan akan wannan al'amari gaba
ɗaya. I have nothing more to say.
To shi kenan.
So thank you, Michael.
Masu raro kun dai ji dukkan bangarorin bi kan wannan batu. Saboda haka za mu jingina wannan batu kuma saka ido domin ganin abin da zai biyo baya ko zai faru. Sannan mu dawo domin sanar da ku. Yanzu a madadin Nasiru Adamiyali Kaya. Ni Sarfila Hashin Gumal ke cewa sai wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Sarfilu Hashin Gumal. Yanzu kuma ga sharhin jaridan Kamaru.
Za mu fara sharhin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar da misaje ta kasar jamhuriyar Kamaru anda ta labarta mana cewar babban jagora yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru Maurice Kanto shugaban jam'iyyar MRC ta kasar jamhuriyar Kamaru ya buƙaci magoya bayansa da su kaurecewa zaben yan majalisar dokoki na kasar da kuma shugabannin kananan hukumomi wanda za a gudanar da zaben ranar 9 ga watan Febrairu shekaran 2020 na baɗi. Sai kuma jaridar Esengen anda ita ma ta yi mana ƙarin haske ne kan taron da shugabannin kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya suka gudanar a birnin Yaounde inda shugabannin na CEMAC suka tattauna kan harkokin tsaro da kuma shiga da fice tsakanin kasashen ba tare da visa ba har ma da makomar kudin sefa. Sai jaridar Le Metayo ta kasar Kamaru inda ta yi mana sharhi ne akan kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya wajen ganin sun yi mutu na noma da kiwo domin kare kasashen su da fadawa cikin kare wadancin cimaka a nahiyar mu ta Afirka ta tsakiya. Sai kuma jaridar Reality anda ita kuma tace shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya yaba wa ministan tsaron kasar ta Kamaru Musa Joseph Beti Asomo wajen kokari da yake yi na dakile yan ta'adda a kasar ta Kamaru. Sai kuma jaridar West Echo anda ita ma ta labarta mana cewar Maurice Kamto jagoran yan adawan kasar Jamhuriyar Kamaru yayi wa al'umma bangaren nasu bazata wajen yanda ya dakatar da duk masu kada takara a majalisar dokoki da kuma kananan hukumomi a yayin da ya rage awanni biyar kacal a tsayar da karban takardun yan takarkarin. Jaridar Economy kuma ta kasar Kamaru ta shaida mana cewar tattalin arzikin kasar Jamhuriyar Kamaru ya shiga wani hali domin irin yanda ake wadaka da kudaden gwamnatin kasar, amma har yanzu shugaba Biya bai ce uffan ba. Jaridar Du Sahel ta arewacin kasar Kamaru ta ce matasa na yankin sun fara fusata kasancewar irin yanda ko unkula da gwamnatin Mr. Biya take yi wa bangaren nasu. Dan mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Metasion anda ta ce yawancin al'umma da suke goyon bayan Maurice Kamto yanzu dai suna nuna fushin su anda suke zargin sa da cewar ko dai akwai wata kullalliya ne tsakanin sa da gwamnatin shugaba Biya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Madalla a gaida Muhammad Awal Garba. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sassan Hausa, sunana Muhammad Awal Dukawa daga Zabiya. Ra'ayina zan bayyana shi ne gani da gwamno da gwamnoni da suka cewa ya kamata a yanke masu fata jama'a hukuncin kisa a duk lokacin da suka kama su. To hakika wannan manufa ce mai kyau, to amma in dai gyara ake so a yi ya kamata su gwamnoni su sa doka domin an ce manyan su ya kamata su fara gwada da kansu domin ɓarnar da gwamnoni suke yi ta fita masu sata jama'a, ta fita masu garkuwa da mutane, ta fita yan fashi, domin gwamnonin Najeriya ba imani ba hankali suke da irin abubuwan da suke aikatawa. Gwamna ya ɗebi kuɗi, ya ɗebi kuɗi shekara takwas yana da bayan ya sauka wayyace a riƙa bin su miliyan goma duk wata a shekara ashirin a sai musu jiffa jiffi da gwamna wani lokaci yake hawa. To a nan ke ba cikin aƙalla ɗari miliyan ɗari da ashirin, banda wannan kuɗi a cewa anan mutane suna da tausayin talakawa, a cewa anan mutane suna da imani. Hanya kuwa wannan shi zai sa zaman ku kuna gyara lokacin zaɓe ko mun zaɓe ko kuma matsayin ku na masu yi jagora, kuna ganin wannan ba jarabawa ce da Allah ya roma da ke ta ba, domin kowa shugabanni wanda ake ganin ko ta mata wani adalci ba a kai ku hau mulki ko ta yaya za ku hau mulki, to mutsayin zaɓe na aiki na kamata a sa mishi hukuncin kisa. Duk gwamnan da aka sami da ragudin zaɓe ya kamata a sa mishi hukuncin kisa, domin mutsayin zaɓen ta fi duk wani laifin kwakwan da ke da dawa muni, kuma kuna ganin Allah ba zai ba mu da abubuwan da kuke aikata ba.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radion Amerika, sunana Dan Lamin Jeje daga jihar Niger Nigeria. Ina kira da yayanmu ɗan Najeriya matasa, musamman matasa wanda suke koyon sana'a hannu, su tsaya da gaske su riƙe aiki ayyukansu hannu biyu, zancen su tsaya suna zama yan banga ɗan siyasa wallahi ba zai fice su ba su yi hatara. Kuma ina kira gare su, in ba za su zama yan banga siyasa ba za su je ko ina ba, ya kamata su rungumi sana'a hannunsu wanda za a yaye su su samu abin da za su yi, Allah zai kawo masu wanda za su ci da iyalin.
Kafin mu sallama da ku ga Baba ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Kwamitin Shari'a a Majalisar Wakilan Amurka ya gayyace shugaba Donald Trump ya bayyana a zamansa na farko a mako mai zuwa domin sauraren binciken tsige shi. Kwamitin tattara bayanan sirri ya kammala aikinsa a wannan binciken da ake yi a makon da ya gabata, kuma zai miƙa rahotonsa ga kwamitin shari'ar wanda zai yi zamansa na farko a ranar Laraba 4 ga wannan watan, ga watan Disamba mai shigowa. Wata gagarumin girgizar ƙasa ta afka wa ƙasar Albania cikin sama da shekaru 30.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adili Turo. Kada a manta za a iya aiko mana da saƙonni a kodayaushe ta hanyar email a adireshinmu na hausa-service @voanews.com ko kuma ta wayar tarho kan lamba 202-205-9945. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makeri, sai wanda ya haɗa shirin ya bada umarni, wato Solomon Abo da injiniyanmu na yau, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku ne lafiya.